Haka yake, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya, Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya, amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2020, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Asabar, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da gargaɗin mataki na biyu ga masu tafiye-tafiye akan ƙasar Japan da Koriya ta Kudu saboda yaduwar cutar coronavirus. Tana kira da matafiya da su kula yayin da suke zuwa ƙasashen biyu. Sanarwar ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce an buƙaci matafiya da su kauce wa mu'amala da marasa lafiya, su kuma rinƙa wanke hannayensu domin kauce wa ɗaukar cutar. Lokaci yana ƙurewa a ƙoƙarin da ake na daƙile yaduwar coronavirus a daidai lokacin da yawan mutanen da suka kamu da cutar ke ƙaruwa a wajen ƙasar China, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Fargaba ta da ƙaruwa jiya Asabar bayan da cutar ke ci gaba da yaduwa cikin sauri a Koriya ta Kudu, yayin da ƙasar ta bayyana adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar a rana guda tun bullar cutar. Kudancin jihar California, wani alƙalin gwamnatin tarayya ya bayar da wani umarnin hana gwamnatin Amurka kwashe mutane 50 da suka kamu da coronavirus zuwa birnin Costa Mesa, birnin da ke da kusan mutane 100,000. Gobe Litinin, idan Allah ya kaimu, za a yi zaman shari'ar. Bernie Sanders, mai neman tsayawa takarar shugaban ƙasar Amurka a jam'iyyar Democrat, shine ya lashe zaben fidda ɗan takara da aka gudanar jiya Asabar a jihar Nevada, inda ya fi kowa samun wakilan delegate, ya kuma ƙarfafa matsayinsa na wanda ke kan gaba. Zaben na jihar Nevada shine irinsa na uku da masu fatan jam'iyyar ta tsayar da su takara ke fafatawa domin fitar da ɗan takarar da zai ƙara wa zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Tun farkon wannan wata ne aka gudanar da zaɓukan a jihohin Iowa da New Hampshire, sai dai ka ba kamar Iowa da New Hampshire ba, waɗanda ke da gagarumin rinjayen al'umma fararen fata. Nevada jiha ce da ke da gaurayen al'ummomi, rabin al'umma ta fararen hula fararen fata ne, kashi 30 Hispaniyawa, kashi 10 Amurkawa 'yan asalin Afirka, sannan kashi 10 'yan asalin yankin Asiya. Rukunin farko na 'yan gudun hijirar ƙasar Habasha sun koma gida don raɗin kansu daga sansanin kakuma na ƙasar Kenya wannan makon. Yawancin 'yan gudun hijirar da suka koma gidan sun fito ne daga yankin Habasha da Somalia. Yawancinsu sun kasance suna yin hijira ne har zuwa shekaru 12. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar da rahoton cewa sama da rabin waɗanda suka koma ƙasarsu mata ne da ƙananan yara, ciki har da wasu da aka haifa tare da renansu a sansanin kakuma. Mai magana da yawun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Shabiyan Mantu, ta faɗa wa muryar Amurka cewa 'yan gudun hijirar sun guje wa tashin hankali da rashin zaman lafiya ne a ƙasashensu, amma yanzu yanayi ya sauya.
It means that conditions have changed and that you're ready to go back home and return back to your country, to your community. So it's quite a big occasion. It's very significant. And we know that.
Tace yana nufin yanzu yanayi ya canza, kuma sun shirya komawa gidajensu da kasashensu da ma al'ummominsu. Saboda haka wannan babban al'amari ne, yana da muhimmancin gaske. Mantu ta ce hukumar su tana sa ran mayar da sauran 'yan gudun hijira Habasha sama da 4,000 daga Kenya da kuma wasu 500 daga Djibouti cikin wannan shekarar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata cikin shekarar 2019 sanadiyar yakin Afghanistan. Alƙalamin rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula 3,400 ne suka mutu, sannan kuma wasu 7,000 suka ji raunuka a bara kadai. Mataimakin babban jami'in majalisar ta UNAMA da ke ƙasar ta Afghanistan ya ɗora kashi 49 cikin 100 na wannan ta'asa akan ƙungiyar Taliban da mayakan ISIS da kuma sauran ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai, yayin da kashi 43 cikin 100 kuma aka dora shi akan dakarun da ke mara gwamnati baya cike har da na Amurka. Sauran kashin kuma an dora akan waɗanda ya kiyakin yartsa da su ta hanyoyi daban-daban da kuma sauran tashashin hankulan da kasar ke fama da su. Sudan ta kudu ta buɗe wani sabon babi a jiya Asabar bayan da bangarorin da ke hamayya da juna suka kafa gwamnatin haɗin kai. Matakin da masu lura da al'amura da dama ke fatan ya dore. Kwana guda bayan da shugaba Salva Kiir ya rusa gwamnatinsa an rantsar da shugaban yan adawa Riek Machar a matsayin mataimakinsa. Tsarin da har sau biyu ana bi amma yake rugujewa yayin da bangarorin biyu ke tafka fada wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan 400.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan makon za mu ci gaba ne da duba batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu. Wanda a makon da ya gabata muka leƙa jamhuriyar Niger. A wannan makon wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗaya daga cikin gogaggen yan jaridun Najeriya da ke jihar Kano. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani.
Wannan tattaunawa ta mu za ta gaskata ne akan alaƙar yan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro. Wai wannan alaƙar da ake ta magana kullum wai ya take ne?
Wato alaƙa ce wadda ta daɗe tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jimai. Abinda yasa suka zama dan juma da dan jimai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abinda ake kira public service, kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa. Shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakaninsa da mahukunta. Duk kasar da babu yan jarida babu cigaba. Kullum nakan tuna maganar Thomas Jefferson, shugaban America na uku, a inda yake cewa kasa kowace irin kasa ce a duniya za ta iya tabbatar da yan jaridu ba masu mulki, amma in ji Jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba yan jarida ba. Wannan yana nuna cewa yan jarida ba kashin yada ba ne a tafiya irin ta salon kone irin mulki a kowace irin kasa a fadin duniya. Duba da irin rawar da suke takawa wajen karɓo saƙo daga al'umma su danganta shi ga mahukunta, su kuma karɓo saƙo daga mahukunta su danganta shi da al'umma. Shi yasa su koda yaushe a tsakiya suke.
Baya ga waccan alaƙa ta yi wa al'umma aiki, menene kuma haɗin jami'an tsaro da su yan jarida?
To idan ka duba zaka ga jami'an tsaro da su da yan jarida kamar yadda nake ce maka dan duma ne da dan jummai. Su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataye a wuyansu. Su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki, musamman a mulki na demokradiya. Kuma kodone lokaci za ka gansa tare a wajen aiki. Duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida, musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma wanda masu mulki suke wato kusan gayawa al'umma irin abubuwan da suke
baje
kolin su. To ba inda zaka ga dan jarida ba, kaga jami'in tsaro ba, kuma duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga yan jarida ka fada da ka fada suke aiki a lokaci guda.
Wannan alaka da ka fada ta dan jumma da dan jummai, amma kullum baka rasa takaddama tsakanin bangarorin nan biyu, wai me yake sababa ta ne?
Wato abin da yake kawo su jami'an tsaro kudu shi da yan jarida ake kwafsa, kuma galibi mu anan kasashen mu masu tasowa zaka ga irin waɗannan rigingimu suna hada yan jarida da jami'an tsaro, amma kuma wasu lokuta zaka ga ko a jami'an tsaron zaka ga waɗanda suka kai matsayi na koli, ma'ana masu manyan makamai, su suka fi gane darajar ɗan jarida. Zaka ga misali duk lokacin da aka ce an yi sato kasa katse tsakanin ɗan jarida, za a ga jami'in tsaron da aka yi wa samu wannan matsala da shi za a ga mai ƙaramin makami ne, saboda mai babban makami ya samu irin wayewa ta ilimi mai zurfi, ya san ƙaule da baɗi na irin hudda, kuma ya san muhimmanci na ɗan jarida. Wanda zaka ga galibi a kowane irin yanayi, ko a mataki na jiha ko a mataki na tarayya, duk lokacin da aka ce an kawo sabon commissioner yan sanda misali, ko sabon director na DSS misali, ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka bashi alhaki rike wata jiha, a matakin sa na farko zaka ga yan jarida su yake fara nema. Kuma duk lokacin da ya kira yan jarida, bayanin da yake wa duniya shine duk wani aiki na da zan yi ba zai taba inganta ba a yi wa al'umma aiki na ba tare da na samu haɗin kanku ba. Misali zaka ga idan aka kawo sabon commissioner yan sanda, ya zo da wato azama ta yin aiki, a duk lokacin da aka ce an damƙe masu laifuka daban-daban, kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami, kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane, kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419, kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri. Zaka ga irin wannan yanayi, shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha, ya kira yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu, kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma. To kaga anan idan su yan jarida ba su ba da haɗin kai ba, ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in ɗan sandan yake yi ba, to duniya ba za ta san yayi ba, waɗanda suka nada shi ma ba za su san yayi ba. To kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole.
To amma duk da wannan dolen, zaka ga ɗan jaridar ka wato suna kokawa da yadda su jami'an tsaron suke zame musu wani yanayi na koka dangaren bakin tulu zaka kira, ko kuma mayar da hannun agogo baya wajen gudanar da aikin su, ko da shi ka ce kananan jami'ai ne ke yin wannan,
su suka fi yin haka. Wani lokaci koda zaka ga cewa akwai wani mai babban mukami, wanda zaka gani wani lokaci idan aka ce an yi wa ɗan jarida duka, ko an kwace wa ɗan jarida kayan aikinsa, walau na'urarsa ta ɗaukar hoto, walau na'urarsa wadda yake ɗaukar magana, wadda yake ɗaukar murya, zaka ga wasu lokutan idan ɗan jarida ya zo ba da labarin irin takaici da abubuwan da suka faru da shi, zai ce ga wani mai mukami na wani babban Hausa mai mukami kaza, shi ya ba da umarni ga yaransa, suka diran masa suka ci masa mutunci, wannan din ma ana samu. Amma ƙarshe idan aka ɗauki abin a matsayin ƙungiya, zaka ga manyan ne suke ba yan jaridar hakuri kan abin da ya faru a can baya, duba da sanin cewa idan dangantaka ta ɗore a haka, to su suka fi kowa hango illar ɓaci lalacewar dangantaka tsakanin su a matsayinsu na jami'an tsaro da suke wa al'umma aiki, da su kuma yan jarida da su ma al'umma suke yi wa aiki.
Wai ita wannan alaka a tsari na ci gaba da kuma tsari na limana, ya ya kamata ta zama ne?
Abin da ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce musu wato abokan ci gaba lokaci guda. Su haɗa kafaɗa da kafaɗa, ƙarfi da ƙarfi, domin kowanne ya ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu. Akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talakoci.
Masu sauraron mu, a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan makon zai da sa'aya. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku ci gaban hirar. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, Muhammad Ibrahim Kuri da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana sauti, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
Abdulrahman, har yanzu akwai duka wanda suke masana harkoki na tsaro na ƙasa suka ce ba su taɓa ganin wani jirgi ko na ƙasanmu ko na horon shi ya kai hari ga ƴan tawaye tun da faruwar wannan abu. Kuma in kuka lura, ai zawwarsu su turawan wannan da suka zo ta ƙaramar ƙofa suka shigo, ina ni zawwarsu ba majalisa ba ce ba aka tattauna aka ce su zo, a kwatsam shugabanni ne suka kawo su. Kuma in kika tambayi ra'ayin ƴan ƙasa, babu wanda yake marhaban da su. Don da in kuka lura, duk inda suka zauna mutanen nan duka ana ta gwagwarmaya ana nema su huta su koma ƙasarsu, kamar saboda a kauce ma mulkin mallaka na biyu. In kuka lura, wannan abin shi ne ake gudu, kuma tunda zamansu ba zama bane ba na kare mu, saboda zamansu bai hana aka ta kakkashe mana ƴan uwa ba, kenan tahiyarsu za ta yi mana alheri.
Jawa barkanku da wannan lokaci, muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke nan birnin Washington DC. Batutuwan da zamu duba a yau, a ci gaba da nazarin alfanu ko rashin amfanin ci gaban zaman sojojin kasashen ƙetare a kasashen mu na Afirka ta yamma irin su Niger, Nigeria, Mali da sauransu. Za su hada da neman dalilin da yasa shugaban Faransa yake da wata ɗabi'a na sanyawan Ghana, kuma ake bance da mutanen da ake ganin shugabannin kungiyoyi ne na 'yan ta'adda.
To in dai saboda taya mune take horon shi, mutane sun mutu a ƙasar Mali ta fifi, a ƙasar Burkina ta fifi, a ƙasar Niger suna hutawa sun ce ba su san. In dai ta daya ne, ai babu matsala sai ku taya ku, tunda taya ku ne muka zo, in babu wani abu wanda muke.
In dai a yi gaskiya, a yi adalci, a yi bai ka kuskure ba ko da rana a ce shugaban ƙasa Alhaji Yusuf Muhammad yana samun umarni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na ƙasar Niger.
Mutum in kan shehoshe cikin akurki yake taya neman raƙuman da ya bacci.
Kuma ashe kam shugaban Niger ne kaɗai yake da ra'ayin da ya sha bamban da shugabannin ƙasashen Afirka guda biyar game da maganar ci gaban zaman irin waɗannan baƙin sojojin na ƙetare a ƙasashen namu na Sahel. To bari mu sake haɗa ku da wakilin mu na can Yamai, Sulemu Muni Barma da baƙinsa guda biyu, wato Abdu Idi na ƙungiyar fafatuka ta FSCN da kuma Siraji Isa na jam'iyyar nan ta NPR da ke ƙawance da jam'iyyar PNDS tarayya wacce ke kan gadon mulki a can Nijar. Yau fafatawa ta su za ta tashi ne daga tambayar da shi Sule ya yi wa baƙin nashi akan ainihin manufar masu fitowa kan tituna suna zanga-zanga ko wani taro domin su ga da adawa su game da matsayar gwamnatin ta Niger akan maganar zaman waɗannan irin baƙin sojojin.
Kana ganin kamar suna so ne su yi amfani da raunin gwamnati saboda matsalar tsaro domin cimma
wasu manufa. To ba haka nan bane, ka taba ji ko so guda sun hito sun ce wannan ta'adda ɗin ta'adda aikin da suke bai da amfani a zaman cikin wannan kasashe. Ka taba jin declaration ɗin su musamman? Ni dai ban ji da ba. Ko da so guda su hito su yi declaration ta kamemiya ita kadai su ce wannan ɗin ta'adda a yi sauda kawa a yake su, tunda ba su son zaman lahiya, ba su son kasashen mu su ci gaba. Suna da lalin nasu lisayi, sun san da mun sani char mun san da abin da suke so yadda suke son ba ta yiwu ba
kamar me suke ni
in ba su ma kamar wani relay bane ba na yan ta'adda ta yaya za a yi ko da lokaci su koko wasu ta soja wannan na kasar horon shi na kasar Amurka da suke rasa rayukansu cikin kasashen mu a azabu a kore su saboda su wannan yan tawaye kamar yadda suka so su mamaye kasar Mali su zo da gudu nan su zo suna musu mamaye kasar Niger ba min yarda da wannan lisahi na rashin lisahi ba saboda su san da cewa ba yiwa albani hujja wai kamar da na hudi lokacin da wannan yan ta'addai suka samu makamai da kasar Libya ana ganin su za su tahiya sun kusa kai Bamako zaskiya su kwace mulkin ma na kasa na Bamako gabaki ɗayan shi ba wayannan sojan bane na kasar wurin shi suka tsaya da su in ba haka nan bane ba ina so a bani hujja su wannan da ke dumi suna ta wuraratu kana tsammani wannan yan tawayen su aka ci ga sunu za su tawa ba su bane na wari wanda za su labewa shi bayan matan su
to ya aka yi kidal ta gagare su har yau kuma ana ganin kamar kidal din nan da ita ake gudanar da dukkan wasu al'amura
zance na kidal ai ka ji bayanin shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad wannan ai ba karamin jarumtaka bace ba da yito yace wannan statue na kidal matsayi da ake so a ba kidal barazana ce babba akan hujja ta tsaro koko barazana ce babba a tsaro na kasar Niger
wasu na ganin kamar a haka shi shugaban makonni biyu kada yayi amai ya lashe saboda ya faɗi wani ra'ayi da shi
ban wannan ba mu taba shi ba wannan zance muna tsaye saman shi ni ban shi ba wani ra'ayi banban da yadda ya wadi kuma ai in ba gaskiya bane ba kada an shi magana in an shi magana kamar lokacin da yace wannan statue na Kidal yana kawo barazana ga tsaron kasar Niger
a yadda wannan yan tawaye na Kidal suka zo shi shugaban kasa ya gana da su a fadar sa kana ganin wannan ba za a iya daukar sa ba a matsayin yayi amai ya
lashe babu zance amai
saboda su ya zarga da
kawo babu zance amai ya lashe kuma su su Alhaji Idi lokacin da shugaban kasar Niger ya hudu wannan magana me yasa ba su yi to ba suka kama mishi me yasa ba su yi to ba suka yi declaration suka ce sun yi na'am da wannan declaration da shugaban kasar Niger ya yi da lokacin da yace statue Kidal yana kawo barazana ga tsaron kasar Niger ba wanda ya yi magana cikin su mun san nihin su mun san abin da suke so kuma ba min yarda ba a kawo rudani a cikin al'umma mu ta Niger muna tsaye tsayen daka saboda ai amana ce talaka Niger suka ba shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad shine aka ba amana ya tsare kasar Niger ya tsare kowa da kowa ya tsare ya bada duk kokarin iyaka bakin kokarin shi da kundin tsarin mulki ya bashi na kowa ya kwana lafiya ya tashi lafiya
kana ganin taron po zai iya kawo wani sauyi
taron po ai misali gayyata ce gayyan taro ne
ba kiransu bane ba aka gayyata su ne aka yi
gayyata su ce aka yi wannan lokaci yan artel mondialist na cikin kasashen Africa sun yi to suna ta rudani wayan sun aiki su kenan
saboda kalmar da ya amfani da ita
ba duk kalmomin da ya ai horon shi ne ya hodi shi ita ce muke yi duk magana da ya hodi magana ce ta ai ba ka ganshi ba lokaci nan hoye zo yayi ta'aziyya me yasa ba su yi to ba suka ce na yayi kokari da yanzu yayi ta'aziyya saman sojan kasar Niger da suka wada saman wannan ta'ata ta ita ina dai ba shi ba makaro in bane ba yanzu nan wurin ya mumta ta'aziyya shi can kasashen shi sun yi to sun ce bai kamata ba yazo mutane su yi lisahi wa'annan mutanen wa'annan yan horon hulan da suke so su tada zamanin tsaye su ka tashi hankali cikin kasa su rika kama mai yan ta'adda ba mu yarda da shi ba mu za mu gaya musu da babban murya
wato kuna
ba mu yarda hada kai da hada baki in ba hada baki bane ba me yasa lokacin da kasa take neman su su yi to su kama ma gwamnati a wannan sha'ani na tsaro ai ba wani abu bane ba na wani siyasa a kama ma shugaban kasa saboda wannan gugurmaya da yake da yan ta'adda ya zamanto al'umma kasa gabaki ɗaya suna bayan shi a wannan lokaci ne su wannan yan kaɗan wanda ba wani yawa ba gare su suke ta wannan taratsin suke ta nema su tada zamanin tsaye ba gaira ba ɗin dalili
Alhaji ina ga wata kila cewa za ka yi za ka so ka mai da martani amma minti guda sai mu wuce kan maganar nan
zan mai da hakika ka san kane na ba zan mai da mishi martani ba sai wani abu dan na san ba ra'ayin shi ba ne na san shi wanga maganganun da yake ba nashi ba
kana nufin abin da aka ce
shi ne wanga magangani ne na masu iko yake amma ba ra'ayin shi bane ai tsoron Allah mu wannan taro ma wanda muka so mu ai shine na muka goyen bayan mu da sojinan kasar Niger mu kara musu kuzari
gangami da kuka so mu san
gangami wanda muka so mu daya biyu aka hana ai shine muka so mu kuma yau ane na kace bamu taɓa declaration na bamu yarda ba da wannan abun kash kai cho na biyu zancen da yake na umarnin ai shi yana iya ka san shugaban kasar Niger shi kadai ne ya shiga wanga kalamu su biyar ne shi kadai ne ya shiga wanga dan shi yana tsammanin yana abin da ya so ne a kasar shi ya mallaki kasar shi yana hana ƴan ƙasa su huto su yi magana sauran ba wanda ya huto yayi tunda sun san ƴan ƙasar su kuma sun san demokarasiya ta kasu iko ba kama kariya ba ta kasu iko kuma ba wai sun ciyo mutane da yaki bane duk sai suka tsaya a zancen da kane na Siraji yake cewa wai ƴan wara hulla ne suke faɗi a wannan umarni ai bai shurari ba shugaban G5 Sahel shugaban Burkina ai ya soki wannan halin da aka yi umarni su shi ba dan hore hulla bane ai shugaba ne ko ya soki wannan abu abubuwa ne ƙarya hure take ba ta diya ba da za a yi abubuwan da muke hadi hakika inda dan baya shurare ne kuma dan ba magana shi bane yake ni din nan a mahara da yawa lokacin da shugaban kasa yayi wannan zancen naki dan na huto kai kana shaidu mun yi muhara da kai sau biyu wanda nace gaskiya gare shugaban kasar Niger banda wannan rubutu wanda muka yi da yawa mun yi wanda muka ce miki hakika shugaban kasar Niger da bisa zancen Libya da bisa zancen Kidal kuma abubuwa lokaci zuwa lokaci diradda gwamnati ko shi shugaban kasa ya abin da ya kamata a hadi miki yau in aka hada haka babu adalci ba a shurare an manta ne rudanin mulki ne yasa mutane sun manta ma da abin da ake hadi wannan gaskiya ce duk abubuwan da muka hadi in kattahi busa jaridoji kana samun abin da muka hadi
to Alhaji mushe kan maganar nan ta kudaden eco takardar kudade ta bai daya ainihi dai an sani kungiyar sai da yawo ce ke kan gaban wannan kuduri amma kuma aka waye gari kungiyar Iyomowa a karkashin shugabancin ta shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya bada sanarwar cewar kungiyar Iyomowa ta kasashen Afirka ta Yamma na Faransa za ta zartar da su mu aiki da waɗannan kudade a shekarar 2020
to madalla to yau mun gama da maganar makomar sojojin kasashen ketare na Allah ya kai mu rana wato yau maganar sabon kudin na eco za mu shiga mu ji inda maganar nan ta samu asali tun farko da faduwar gaban da wasu suke da shi game da sabon takardar kudin nan da ake so a fito da ita ta mai gurabun kudaden da ake amfani da su a wannan kasashen da kuma kasadar da ke tattare a cikin ta a gurin kasashen da ke neman rungumar shirin kana kuma da ko shirin nan zai iya ayyana ba tare da Najeriya ba zakan bari mu godewa su bakin namu Audu Idi da Saraji Isa tare da shi Sule da canya mai dan amadadin su duka ne Ali Mustafa Sakoto a Washington DC a huta lafiya
waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri
Angon F.